بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء شاب يوغوة الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا تقول إيدا دريه إيدا قوم شاترا wanda ya daidai da 4 ga watan August 1998 idan ba a manta ba muna karatu daga cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na babban malamin hadisi Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullah a inda muke cikin wannan shimfida tashi wanda yake lissafo mana wannan babbar mas'ala wadda take ta usulu dangane da wajibci akan biyayya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda har muka ji bayan da ya gama jero lissafi ya lissafo mana wasiyoyin manyan malaman fiqhu su al-Imam Abu Hanifa al-Imam Malik al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad ibn Hanbal sai kawo magana daga babban malami al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali Allah madaukakin sarki ya ji kanshi a inda Ibn Rajab yake cewa abinda ke wajibi ga duk wanda wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta je gare shi ya santa ma'ana ya koye ta ya iyata to wannan maganar kuma fa ana yin ta ga waɗanda suke yadda da sunnar suke kaunarta ne wato kafin ka tafi ka ce zaka karantar da sunnar sai ka santa ma'ana zaka karantar da hadisi sai ka san wannan hadisi na farko ya inganta wannan hadisi mecece ma'anar shi domin kar ka je ka dora mutane akan bata domin akwai mutane da yawanci waɗanda saboda shauƙin sunna sai yazan suna diban duk irin hadisin da suka gani su je su karantar sai a waye gari kuma wannan hadisin mai yawa bai inganta ba su kuma mutanen nan da aka karantar suna ganin ai wanda ya karantar malamin hadisi ne domin a ƙasar Hausa ba a san abin da ake nufi da malamin hadisi ba duk wanda aka je yana jin hadisi sai a ce malamin hadisi ne to ba wannan ne malamin hadisi ba sai wanda ya iya hadisi karatun shi da bayani akan ya inganta ko bai inganta ba amma duk wanda muka je yana cewa manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce sai a ce malamin hadisi ne to saboda haka sai ya zama kai din nan garin yada sunna kuma ka yada bid'a to wannan kam yana faruwa musamman a kasashen mu to sai in ka san sunna din sannan sai ka je ka bayyana ainihin wannan sunna ga mutane kai musu nasiha akan cewa su bita jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai mallan yake cewa abin da yake wajibi kenan wannan sunna da zaka yada koda ta saba wa ra'ayin wani babban mutum daga cikin waɗanda mutane ke ganin girma domin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi girma to bayan da mallan ya kama na waɗannan maganganu sai ya ce qultu ni albani albani mai littafi sai na ce kaifa yakrahuna zalika ta yaya su waɗannan manyan malamai za su kyamaci a bi sunna ta yaya za su kyamaci a ainihin ajiye maganar su a ɗauki sunna ba za su kyamaci haka ba wa kad amaru bihi atba'ahum kama marra bayan su manyan malamai sun umarci mabiyansu cewa su bi sunna kamar yadda bayani ya gabata wa aujabu alaihim an yatruku aqwalahum almukhalafa lisunna kuma suka wajabta wa mabiyansu akan cewa su yi watsi da zantutukan su waɗanda ainihin suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal inna ash-shafi'i rahimahullah amara ashabahu an yansibu sunnata sahiha ilayhi har ma shi imamu shafi'i ya kai ga cewa fa mabiyan shi su danganta duk wata sunna mai inganci gare shi walau lam ya'khud biha koda bai dauki wannan sunna ba a rayuwar shi ma'ana har ya mutu bai taba jin wannan sunna ba balle ya fatawa da ita bayan rayuwar shi sai aka samu sunna ta inganta imamu shafi'i ya ce ma su danganta gare shi mun karanta wannan a baya ajiya aw akhadha bi khilafiha ko kuma yazan ya dauki wata fatawa sabanin wannan sunna sai aka samu sunna tabbatacciya a bayan shi yace to a danganta wannan sunna da ta inganta a bayan shi wanda yake shi ya bada fatawa sabanin ta to a ce sahihiya ita ce tashi walizalika dan haka lamma jama'a al-muhaqqiq ibn daqiq al-eid rahimahullah al-masail allati khalafa madhhab kulli wahid min al-a'immati al-arba'ati al-hadith as-sahiha فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم قال في اوله ادا akwai babban malami malami ne na ilimin usulul fiqh daga cikin manyan malaman hadisi sunan shi ibn daqiq al-eid shine albani yake cewa yayin da shi ibn daqiq al-eid ya tattara mas'alolin da kowace mazhaba daga cikin mazhabobi hudu ta saba wa hadisin annabi ingantacce ko dai ita kadai ko kuma in an hada su abinda wannan malami yake nufi wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama a samu kaman mazhabin malikiya sai ta saba mata ko mazhabin shafi'iyya sai ta saba mata ko kuma wajtima'an ko dukkanin su gaba daya zama basu dauki wannan sunna sun bada fatawa da ita ba dan haka tana faruwa dan haka aka ce in dai kai kace mazhabi zaka bi to zaka mutu ma gaba dayan wata sunna da ta kamata ka bi ma baka bi ba saboda zai iya yiwa sunna annabi ce amma gaba dayan su hudun basu bada fatawa da ita ba to yanzu in kace shikenan kai dai zaka yawo tsakanin mazhabobi ne ka dau wannan ka dau wannan ka dau wannan ba ka ne kana gudawa da menene yazo a cikin sunna ba to sai ka waye gari wasu sunnonin ma kai asaran su kamar yadda mun karanto cikin ainihin ahkamul jana'iz shi a Sheikhul Albani ya buga misali kamar me yace kamar sunnar in an zo saka mace a cikin kabari a dubin namijin da bai kwanta da matar shi a daren da ya gabata ba ya dauki wannan mace ya saka ta a cikin kabari wannan ainihin babu malami cikin malaman fiqhu gaba dayan su cikin waɗannan fuqaha'u da ake bi al-arba'a wanda ya bada fatawa da shi to shi yasa lokacin da aka zo ga mutane wannan hadisi da limaman su da dagatan su da hakiman suka ce zu ba su yadda da wannan ba ma sami ina bi hadha fil millatil akhirah su ba su taba jin wannan a cikin addinin da suke bi ba gashi kuma cikin sahih al-bukhari wani ma da yayi fushi sai runguma sahih al-bukhari shi an nuna mishi shi ya sai sahih al-bukhari fiye da shekara 30 ka ziya baka karanta ba da kai da pastor din ɗaya ne yadda pastor baya karatun bible din nan haka ne ka sai Buhari baka aje ba ko kana da Qur'ani izifi 15 baka aje ba wallahi bashi da amfani da sunanka al-himar kamar yadda Allah yake kamar sanil himar yahmilu asfara jaki ne da kayan littafai yaushe zai bi sunna ko farilla ko bid'a duk gaba ɗaya ba baya bin koda to saboda haka ya kamata mutane su fahimci waɗannan abubuwan da kyau jama'a mun gane wannan da kyau ko lalle in ka siya to ka karanta idan kuwa baka karanta ba to wallahi tallahi karanan sai an haifi da a gidanka ko jikanka yazo ya karanta kuma in ba Allah ya maka gamdakatar kai laushin kai ba sai kai taurin kai kace ai wannan kai ba zaka bi ba kai kaza kaza sabon karatu ne kuma yana nan a ɗakin ka shi yasa duk matsalolin nan da suka rinka faruwa da shehunan dariqa fa suna faruwa da malaman izala a yanzu ku rinka aunawa kar ku zalunci malaman dariqa ko kadan kowa ku yi adalci akan shi duk wanda shari'a tana yawo kan mai uwa da wabi ne duk wanda ya ci ta za ta ci shi shehun dariqa an ya saba wa sunna to shehun dariqa za a yi bama baman ruwan wa'azi akan shi to haka malamin izala fa duk ɗaya ne fa Allah ba shi da wani wanda yake so sai wanda ya bi shi ya kamata mutane su fahimci wannan don haka ni na sha faɗa muku wallahi duk maganar da nake faɗi akan wani shehi na dariqa ba ina faɗi ne dan ni dan kungiyar izala bane in ne mishi kungiyanci wallahi ina adalci ne akan shi ba abin da ya hada ni da shi to dan haka duk ran da take wayo akan wani malamin izala duk ɗaya ne sai abu ta kanshi shi ma ya saba wa gaskiya ba wai zamu goyi ba hanka dan kana malamin izala a zo a rufa a'a duk ɗaya ne ka saba wa gaskiya kai ma ka zama shehin su ya kamata ka fahimci wannan dan kar ka dauka zakai wa sunna ta'addanci wayan an zo a raga maka to ai wannan dan kungiya a to mun zama yan bid'a kenan mu ma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine ibnu daqiqil idi a yayin da ya tattara waɗannan matsaloli waɗanda kowace mazhaba daga ciki sai a samu ta saba wa hadisi kaza infiradan wajtima'an ko dai a samu mazhaba wannan guda ɗaya ta ware wajen saba wa hadisi kaza ko kuma dukkan su gaba ɗaya sai a samu basu dauki wannan hadisi ba kamar addu'a a ainihin wato zama na biyu zaman farko a tahiyya yana cikin sunna in ka zauna tahiyyar farko zaka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama za kuma kai ainihin zakai tahiyya zakai salatin annabi kuma zakai addu'a to amma kun ga mu yadda muka gada a malikiya jazakumullahu khairan sai a ce da kai tahiyya marmaza ka miƙe marmaza kai marmaza ka miƙe da ka gama tahiyya to wannan kuskure ne shafi'iyya su kuma suka ce zakai salati din a zaman na biyu amma ta kaitacce zakai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim duk da yake da waccan ba ta da amfani ita ma wannan fatawa abin da yazo cikin sunna zaman tahiyyar farko zakai tahiyya cikakkiya kayi salati annabi cikakke kuma ka samu wata addu'a cikin waɗanda annabi ya karantar sai kai hadisi sahihi yazo a cikin sunan nasa'i da al-muhalla ta ibnu hazm to malaman fiqhu gaba ɗayan su basu dauki wannan ainihin fatawar ba to kaga nan ijtima'an kinan gaba ɗayan su sun yi taro wajen basu dauki wannan sunnar ba to da ya tattara irin waɗannan masaloli fi mujallad baham a cikin littafi babba qala fi awwalihi a farkon wannan littafi sai shi malam ibnu daqiqil idi ga abin da ya fadi yace inna nisbata hadhihi almasa'ila ila al-a'immati al-mujtahidin haramun danganta waɗannan masaloli zuwa ga manyan limamai na musulunci din nan masu kokarin gyara to haramun ne wato waɗannan matsalolin da ya zama malaman fiqh sun saba wa sunna a ciki, to haramun ne ka ci gaba da danganta waɗannan matsalolin gare su. Ina son jama'a ku tsaya da kyau ku fahimci wannan maganar fa. Mai risala ya ce kaza, sai ka samu wani hadisi ya shafa wannan maganar, to haramun ne ka danganta wannan maganar ga mai risala ko ga Imam Malik ko ga mai iziya. Shine abin da Ibn Raqiq al-Idi yake nufi. Dan ne domin ta saba wa hadisi. Su kuma sun ce magana in ta saba wa hadisi su ma ba su ba ta. Dan haka sai ka ce mai risala ya taba kuskure ya ce kaza, amma wannan magana tunda an samu hadisi to shi ma mai risala bai yadda da ita ba. Gashi kuma shi ya faɗa. Shine Ibn Raqiq al-Idi yake cewa danganta waɗannan mas'aloli zuwa ga limaman nan to haramun ne. Wa innahu yajibu 'ala al-fuqaha'il muqallidin lahum ma'rifataha. Kuma wajibi ne ga malaman fiqh waɗanda suke koyi da waɗannan manyan limamai su san irin waɗannan mas'aloli da malaman fiqh suka bada fatawa da su waɗanda suka saba wa hadisi. La'alla ya'zuha ilaihim, don kar su ci gaba da danganta waɗannan mas'aloli gare su. Fa yakzibu alaihim, sai zama sun yi musu ƙarya kenan. Tunda yake an samu hadisi ya inganta akan matsala kaza, ya yadda da hadisin, ya rabu da maganar shi, sai aka samu wannan magana kuma ta tabbata cikin hadisi, to kaga ya bar waccan magana kenan. Ka ci gaba da cewa Imamu na Maliku ya ce kaza, to ka ne wa Imamu na Maliku ƙarya kenan. Jama'a, ana fahimtar wannan magana da kyau ta Ibn Raqiq al-Idi, magana ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske. Dan haka kaga ashe waɗannan karatu da ake a fiqh sai ka zo ka bibiye su ɗai 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 ɗai, kamar yadda Abu Hanifa ya ce haramun ne in baka san dalili na baka bada fatawa da magana ta, to sai ka bibiye maganar nan gaba ɗaya. To don Allah, yanzu me yafi maka zaman lafiya? Kai ne malami, kai ne mai wa'azi, kai ne mai lacca, kai ne mai kaza, me yafi maka zaman lafiya? Ka zo ka saka wa yara hadisi ko Qur'ani kana karantar da su, domin wannan ka tabbatar garanti ne. A to ta iya yiwa a ce to waɗannan hadisai ai suna da ruɗani, babu wani hadisi da ke da ruɗani in kai ba za ka iya tace hadisan da ke za ka iya karantar da yara ƙanana ba. Samu babban malamin mana ka ce tace maka risala, wannan ba wani ne ya zo ya samu mai risala ya ce a tace mishi a rubuta mishi ba. Kai ma samu wani babban malami mana ka ce ina karantar da yaran Islamiya ne, amma muna son mu rinka aza su akan yadda abubuwa suke na sunna game da aqida. Yaya za mu tattara hadisan a dan samu a ware mana? Sai a ware ingantattun hadisai, sai a zo ana karantawa yara, sai zama duk abin da za a cire musu a cire musu daga cikin waɗannan hadisan. Babu rikici a cikin hadisi, ai ba abin da yafi fiqh rikici. Abin da yake cewa walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, duk abin da yazan ba daga Allah yake ba shi ake samun rikici akai. Qur'ani da hadisi su ne daga Allah, amma waɗannan zantuttuka na malamai to zantuttuka ne nasu, dan haka za a iya samun rikici akai. Dan haka yanzu mai risala sai ya faɗi magana, mai muktasar sai ya warware ta, mai iziya in yazo gaba ɗaya sai tunkuɗa duka, idan mai muktasar yazo duk gaba ɗaya sai bangaje su. To ba nan ne rikici yake ba, amma hadisi babu rikici akai. Zuwa za ka yi ka koyi yadda ilimin shi yake. Idan kai baka nike ne wanda ka kware a gyaran Volkswagen, duk sa'an da aka kawo maka Honda baka taɓa bincike akan ta ba, dan Allah ba dole ka ce wannan mota na da rikici ba? Dole ne don baka koya ba. Amma in aka je aka samu wanda ya kware akan gyaran Honda, ba ta da rikici, don aikin shi ne. Shi yasa ka je ka samu malaman hadisi, hadisi ba shi da rikici. Mun fahimci wannan da kyau ko? Yato in kuka bi wannan tsarin shikenan, sai kuga an tabbatar da maganar da muka faɗa jiya cewa lallai ku fara karantar da yara Al-Qur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. In kuma ba haka ba to kuna cikin hadari game da karantarwar da kuke musu, don kuna batar da su ne. Kuma wannan matsalar kamar yadda nake gaya mana bala'i ne kuke dasawa, domin muna son al'umman mu su gyari ne, yadda yake nan gaba za mu samu mutane masu saurin sallamawa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. To in kuka zo yanzu yadda limaman nan suke da taurin kan tsiya, yadda ka san ƴaƴan jakuna duk yadda ya ga gaskiya ba yadda zai sarrafu ya bi, ko da ya gane gata-gata amma ya sallama a zauna lafiya, sai ya kawo wata shubha, to ai kaza ne, to ai kuma wannan, to wannan littafin, to wannan ai sabon littafi ne, wai ai an ce wai wani dan ƙarya miƙewa ya akan minbari ya tashi ya zunduma Annabi ƙarya fa. Wallahi wallahi, dan ba a shari'a ne a aikace a ƙasar nan, ko kuma dan musuluncin da ake cewa ne, wallahi ba da gaske ba ne. Mutum ya hau kan minbari ya ce wai Annabi ya ce ku yi hankali da sababbin littattafai, wai ku rike tsofaffin littattafai, wannan maganar da wani can ya faɗe ta wani bahanafi shi ne aka danganta ga Annabi, mai littafin Ta'alimul Muta'allimi ne ya faɗe ta fa, amma ya ce wai a rike tsofaffin littattafai. To a rike tsofaffin littattafai, duk inda ka shiga masallacin Izala a Najeriya da ƙasar Nijar kakaf, ana tafsiri ne da Raddul Adhan. Raddul Adhan ba sabon littafi ba ne, me ya hana ku ɗauki tafsirin Ibn Jarir ne Tabari, wanda yau shekarar shi 1200 a ƙasa, tsakanin shi da Annabi shekara 200 ne rak me ya hana kuke ku dau wannan tsohon kuka dauki sabo wanda kwanan nan me shi ya mutu ashe kuma ba ku yadda da wannan magana ba kenan musulunci ba ruwan shi da sabo ko tsohon littafi gaskiya musulunci ya damu da ita malami ya rubuta gaskiya to sai a rike littafin shi malami ya rubuta ƙarya ba za a yadda da shi ba amma ku yi hankali da sababbin littafai ku yi hankali da sababbin littafai shikenan dan haka sai su tafi Saudi Arabia su je aikin haji ko umara sai kaga malami ba zai siyo littafi ko kwaya daya ba ko kuma mutane saboda an maida ku shanu sai a zo ana jan ku haka a ja mutane malami baya karatu ba shi da littafai wai kuma da haka zai rinka jan ku jin magana kuma da aka ji aka kawo mishi kuma yace bai yadda ba kuma mutane saboda sun zama shanu shikenan sai su yadda kamar yadda wani malami ya fadi wani irin cikin kusas masu wa'azin tirmi da ya gabata ya zauna babban malami ne sai ya zauna a bakin hanya yana cin gyada ko yana shan rake yana tafiya sai wani ya ci algafata malam mutane suna ganin ka babban malami kana ta cin rake haka kana shan kana cin gyada ka dan kauce mana gefe guda ka dan ratse haka sai yace yace yanzu idan da saniya a gidanka zaka ci abinci zaka kauce saboda kana jin kunyata yace a'a yace to ka bari an jima zuwa magriba za a yi wa'azi zan tabbatar maka waɗannan mutane shanu ne waɗannan dai waɗannan ne zan kauce yace ba zan kauce ba shanu ne magriba nayi kuma la yazo ya hawo minbarin wa'azin shi ya fara kaza 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 can sai yace ruwina min ghairi wajhin mun ruwaito ta hanya ba ma guda daya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk harshen shi ya kai arnabata ansihi inin hancin shi daidai dan wannan mararaba ta hancin ka in ka fito da harshen ka ka iya tabo inin wannan harshe a hanci naka da khalal jannata mutum zai shiga aljanna duk gaba daya mutane da ke cikin masallaci wurin wa'azi sai kowa ya zawo kenan yace alam ukhbirka annahu ban gaya maka cewa shanu bane ba aunawa kawai ruwina min ghairi wajihin yace fa ruwina min ghairi wajihin shikenan sai kawai sai kowa ya hau zaro harshen shi kuma kai ka duba saboda san banza daga ka zaro harshen ka ya taba karan hancin ka sai ka shiga aljanna to kaga inda mutane suka halaka kenan to kar kai mamaki yanzu dan an halakar da mutane Allah ya shiryar da mu to wannan magana ya ciro ta ne daga ainihin littafin Al-Fullani wato malam dan Fulani a shafi na 99 wato littafin Iqadu Himami Ulul Absar daga nan ya ciro wannan ainihin magana Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to bayan da ainihin Al-Sheikh Al-Allamatul Albani ya gama kawo wasiyoyin da manyan malamai suka yi dangane da bin sunna da barin zantutukan da basu dace da sunna ba to yanzu zai kawo maka a aikace ba kai kadai ne ka taba barin maganar wani malamin fiqh don kai aiki da sunna ba akwai manyan malamai fiye da shekara 1000 sun yi haka dan ya nuna maka in kai ma kai haka ba kai laifi ba an taba samun manyan malamai su ma sun bar wasu fatawoyi na wasu malaman sun dawo sun dauki sunna daga baya ashe dan kai aiki da fatawar malami yayin da baka samu sunna ba ba kai laifi ba amma inda laifi yake yayin da sunna ta bayyana maka sai kuma ainihin ka ce kai ba zaka bi wannan sunna ba zaka ainihin bi wannan ainihin wato abin nan ne zaka bi wannan magana da kace akai dama Al-Fullani a cikin littafin shi wannan Iqadu Himamul Absari yace taqalidanci wanda aka hana nau'i uku ne akwai taqalidanci na al'aba kai da an taba ka kace addinin iyaye da kakanni muke yi to wannan zunzurutun ba ma guje kenan Allah yake awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtaduna yanzu sai ku bi iyayen naku da kakanninku ko da ba su da hankali kuma ba shiryayyu bane to wannan taqalidi an hana irin shi kace mu addinin iyaye da kakanni muke bi na biyu shine taqalidanci akan ainihin baka san mutun yana da dalili akan wannan magana ko ba shi da dalili ba sai ya zama kai dai kawai ka tunda dai an ce malami ne ya faɗa sai ka bi shi har ruwai aka kaga hadisi aka ce wai annabi ya ce man kallada aliman laqiya Allah salima wanda duk ya bi wani malami to zai hadu da Allah salin alim ba laifin tsaye ba na zauna indai malami ka bi to wannan shine irin taqalidancin da kawai dai daga an ce maka malami ne zaka bi to wannan ma an hana maka shi sai taqalidanci na uku shine kana bin malami akan fatawar shi bayan ga sunna ta zo to wannan na karshe din nan yafi kowanne sharri domin wancan ba ma guje tun farko da ma cewa ya addinin iyaye da kakanni muke bi ba amma ka wani Allah ko wani annabi balle ya musu tun farko kawai shi dai addinin iyaye da kakanni na biyu wannan kuma shi dai bi yake kawai da ka jahili ne amma da an ce malami ya ce sai bi wannan halakake ne to na uku shine mafi hadari gashi ana ce mishi Allah ya ce fa amma yana cewa a'a a ban mu dai wannan fatawar ta malam wani ta ishe mu annabi ya ce yana cewa a'a ba za a bi malaman fiqh ba to wannan na ukun nan Al-Fullani a cikin littafin shi Iqadu Himamul Absari yace yafi kowa hadari Allah ya kiyaye to sai Al-Sheikh Al-Albani yace tarkul atba'i ba'd al-aba'd aqwali a'immatihim ittiba'an lis-sunnah barin da aka samu wasu mabiya mazhaba sun yi ga zantuttuka ga wasu daga cikin zantuttukan limamansu saboda su bi sunna. Wato wannan babi zai karantar da kai ne, an samu wasu madiya malaman fiqhu sun bar wasu zantuttukan malamansu yayin da sunna ta zo musu kamar yadda limaman suka ce kenan. Walidhalika Ash-Shaykh Al-Albani ya ce, to saboda irin waɗannan wasiyoyi da kaji Allah yayi da kuma zantuttuka da malamai suka yi na wasiya, kulluhu saboda duk waɗannan wasiyoyi, kana atba'ul a'immati, aka samu daga cikin ainihin mabiyan limamai din nan, sullatun minal awwalina, aka samu da yawa daga cikin waɗanda suka gabata, wa qalilun minal akhirina, amma aka samu ɗan kaɗan daga waɗanda suka zo baya. Wato da yawa daga cikin almajirai da ke bin mazhabobi a da, to suna bin irin waɗannan wasiyoyi na bin sunna, amma a yanzu kuwa qalilan ne aka samu, ɗan kaɗan ne daga cikin mutanen da suka zuwa ƙarshen duniya waɗanda suke jin waɗannan wasiyoyi. Wato su in suka kafe akan mazhaba, to akan ta za su rayu, akan ta za su mutu, ba su ba waiwayawa ga sunna. In wani ya waiwaya ya gano sunna, kuma su ce ba su yarda ba. Amma a zamanin da, to ɗaliban suna yi suna tafiya, in suka samu sunna sai su dawo su bita. To shine sai ya kawo wannan aya, sai ya iktibasi da ita, aya ce ta Al-Qur'ani wadda ainihin ta zo a cikin suratul Waqi'a aya ta 13 zuwa ta 14. La ya'khuduna bi aqwali a'immatihim kulliha, su waɗannan da yawa daga cikin waɗanda suka gabata na farko, waɗanda a yanzu ɗan kaɗan ne, to ba sa riko, ba sa ɗaukar zantuttukan limamansu gaba ɗaya. Bal qattaraku kasiran minha, sun bar da yawa daga cikin zantuttukan malamansu waɗanda suka gabata. Lamma zahara lahum mukhalafatu hali sunna, yayin da suka gane cewa waɗannan zantuttuka sun saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta innal imamaini Muhammad ibn al-Hasan wa Aba Yusuf rahimahumallahu qad khalafa shaykhahuma Aba Hanifa, har ma sai da aka samu manyan limaman nan guda biyu, Muhammad dan Hasan Ash-Shaybani da kuma Abu Yusuf, almajiran Abu Hanifa ne, su ne manyan almajiran Abu Hanifa, sai da aka same su sun saba wa malamin su Abu Hanifa fi nahwi sulusul mazhab, a kusan 1/3 na mazhabin Abu Hanifa, wato 1/3 na abin da Abu Hanifa ya mutu ya bar su akai. To sai da ya zama sun saba wa Abu Hanifa, in suka gane sunna sai su saki wannan, sai su saki, sai ya zan daga baya ƙarshe kamar suna bin biyu daga cikin abin da abubuwan Abu Hanifa ya bazo akai daga cikin uku, ɗaya kuwa to duk sun saba mishi akan haka. Wannan magana tana nan a cikin littafin Ibnu Abidin fil Hashiya, Ibnu Abidin ya waito ta a cikin Hashiyat Ibnu Abidin mujalladin farko shafi na 62, wa'azahu Laknawi fil Nafi'il Kabir, al-Imam Laknawi a cikin littafin shi An-Nafi'ul Kabir shafi na 93 ya danganta wannan magana lil Ghazali, cewa Ghazali ya faɗe ta, ya danganta ta gare su. To sai Ash-Shaykh Al-Albani ya ce, wa kutubul furu'i kafilatun bi bayani zalika, littafan fiqhu ma sune za su lamince wajen yi mana bayani akan haka. Wato in kana karanta littafan fiqhun Hanafiya, to zaka gane cewa akwai fatawoyi da dama daga cikin Hanafiya da suka bayar sun saba wa Abu Hanifa akan haka, littafan fiqhu su za su yi sheda akan haka. Wa nahwa hadha yuqalu fil Imam al-Muzanni, irin wannan magana ma haka za a faɗe ta game da al-Imam al-Muzanni wa ghairihi, da ainihin wani min atba'i Shafi'i wa ghairihi, daga cikin mabiya Imam Shafi'i da kuma wani limamin. Wato mabiya Imam Shafi'i su ma haka suka yi, suka ainihin saba wa Imam Shafi'i akan ainihin wasu masaloli da sunna ta bayyana musu. To dangane da wannan da yace al-Imam al-Muzanni, gashi ya buga misali ya bayani a ƙasa, yace wa huwa al-qa'ilu fi awwali mukhtasarihi fi fiqhi Shafi'i, shi al-Muzanni sai ya takaita ainihin fiqhun mazhabin Shafi'i, al-matbu'u bi Hamish al-Ummi, wanda ana buga shi a gefen littafin al-Imam Shafi'i mai suna al-Ummu lil-Imami ma nasuhu, wato al-Ummu ta Imam Shafi'i aka zo buga ta sai kaga an kewaye ta da ainihin mukhtasar al-Muzanni, amma wannan a tsohon bugu kenan na da can wanda ainihin kasar India suka yi, amma a bugu yanzu wanda yake ainihin sudarul fikri da sauran madaba'o'i suke yi, ana buga al-Ummu din ne cikakkiyarta, sannan daga ƙarshen wannan littafi al-Ummu sai kuma a zo a buga shi mukhtasar na al-Muzanni din daban haka. Ma nasuhu, ga abin da shi al-Imam al-Muzanni yace, ikhtasartu hadha al-kitaba min ilmi Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah, wannan littafi na wana taƙaito ne daga cikin ilimin Imam al-Shafi'i, wa mimma ana qawlihi li uqarribahu ala man aradahu, yace kuma nayi wannan ne domin ainihin wato kusantar da abinda ainihin wato Imam Shafi'i yake nufi dangane da wasu maganganunin shi. Wato shi malamin ya tsawaita magana ne, sai Ash-Shaykh Al-Albani yace doguwar maganar da Muzanni abinda take nufi, yayi wannan ne domin ya kusanto maka da zantuttuka da ilimin Imam Shafi'i a cikin sauki ka same su, ma'a ilamihi nahayihi an taqalidihi wa taqalidi ghairihi, tare da cewa Imam Shafi yayi shela akan cewa ya hana abishi, ya kuma hana ainihin abi wani ainihin daga cikin limamai, li yanzu rafihi li dinihi, shi mugan ya ce nayi haka ne domin mutun ya dubi addinin shi, ya binciken addinin shi a wannan littafi, wa yahtaba fihi li nafsihi, amma kuma yi wa kanshi takatsantsan, ba wai na rubuta mishi duk abin da ya gani a wannan littafi ya bi bane, ya bi dan ya fahimci addini, amma kuma yanayin ya takatsantsan akan haka. Allah ya shiryar da mu. Sai mu koma sama. Sheikh Al-Albani yace walau zahabna nadribu ala zalika al-amsilata la tala bina al-kalam, da zamu ci zamu ta buga misalai akan irin almajiran da suka saba wa fatawoyin malaman su, to da magana tayi mana tsawo, wala kharajna bihi amma qasadna ilayhi fi hadha al-bahth min al-ijaz, kuma da mun fita daga tsarin da muke nufi na takaitawa akan wannan ainihin bahasi, wannan bayani da muke yi, don muna yin abubuwan ne a takaice, da mun ce zamu tsawaita to kaga kuma abin zamu fita daga tsarin mu, to kuma muka ce zamu ta kawo misalai, to misalan kuma za su zama sun saba wa ka'idan mu da muka ce zamu a takaice ne, amma sai yace falanaqtasir ala misalaini sunaini, sai dai zamu tsaya akan misalai guda biyu, za a buga maka misalan wasu manya daga cikin malamai waɗanda suna cikin kabari yau fiye da shekara 1000, amma kuma lokacin suna da rai sun saba wa malaman su, to dan kai yanzu ka zo ka saba wa malaminka akan wata fatawa, ba wai sabawa ne irin na dambe da ka sani ba, kana zunzunduma mishi a shar'a, malam ya ce kaza haram ne, sai ka zo ka samu sunna ta ce halal, sai ka ce Allah ya ji kan malam san da yake da rai ya karantar da mu cewa haram ne, amma gashi mun samu nassin ainihin hadisi ya ce halal, dan haka mun dauki hadisi mun rabu da maganar malam, malam kuma Allah ya mishi rahama. Ba ni tunanin akwai wani musulmi a duniyar nan wanda yake da kalmar shahada a baki wanda zai musun wannan, sai dai in yi ridda, amma wallahi wasu da yawa sun yi ridda, sai su ce faufo ba su yadda ba, lallai dai a dawo a murdata annabi, in ya so shi annabin a ce Allah ya ji kanshi, amma dai ta liman tana nan, sai a ce ai baka kai karfin ka fahimci magana annabi ba, amma ka kai karfin ka fahimci maganar wani, to wannan ita ce asalin bata kenan. To gashi malam yake cewa awwalan, mutum na farko daga cikin waɗanda aka samu cikin irin waɗannan, al-Imam Muhammad fi muwatta'ihi, akwai al-Imam Muhammad a cikin muwaddar shi, al-Imam Malik da ya rubuta muwadda, Imam Malik yayi wajen shekara 90 a duniya, dan haka Imam Malik a cikin almajiran shi akan samu as-sadiq wal-lahiq, akwai wani ka'ida, wata ka'ida da malaman hadisi suka buga dangane da as-sadiq wal-lahiq, zaka ga wannan yazo ya rayu ya rasu tsawon zamani, sai kuma kaga wani yazo daga bayan shi tsawon zamani, kuma sai kaji malamin su daya, to malamin yayi tsawon rai ne, meiwa malamin ya rayu shekara 100 a duniya, to sai zama malamin tun yana dan shekara 30 ya karantar da suwani, suwana din nan har sun rarrasu duk sun ban malamin, sai a zo a haifu wasu daga baya kusan karshen rayuwar malam, sai malam ya karantar da su, sai kaji an ce waɗancan da suka mutu kusan shekaru 50 da suka wuce, da waɗannan din nan da suka rasu kwanan nan, sai kaji an ce malamin su daya, shi malamin ne ya dade a duniya, kaga haka, to shine ake nufi as-sadiq wallahi, waɗannan da farko suka yi karatu wurin malam, waɗannan kuma karshen rayuwar malam suka yi karatu, kamar Albani yana daga cikin waɗanda ke samun dalibai haka, dan Albani yau shekara shi 86 a duniya, to Albani tun yana shekara 20 yake karantawa a duniya, har yanzu gashi ya wajen shekara 66 kenan yana karantawa, to kaga wasu daliban nashi sun mutu, wasu kuma suna can sun zama manyan malamai, kuma yanzu ba mamaki a samu wani yaro dan shekara 10 ko shekara 20 sai yace ni ma Albani malami na ne, sai kuma a samu dan shekara 60 yace Albani malami na ne, kuma ga dan shekara 20 shi ma yace haka, a shi malamin ne ya dade a duniya, kaga haka, to Imam Malik haka abin ya faru mishi, sa'an da ya rubuta muwaddan nan tashi ta ninka haka so 10, sai ya zan yana yi yana duba hadisan cikin ta, in ya samu wasu hadisai ba ingantattu ba sai ya ware, domin dama yayi compilation ne, tattarawa yayi, Imam Malik bai ce duk abin da ke muwadda sahihai bane, a'a ya ce ya tara ne, abin da ya koya wurin malaman shi duk sai ya tarkata ya hada wuri daya, daga baya sai zo yana tacewa yana tacewa yana tacewa yana tacewa yana tacewa, don haka sai kaji an ce muwaddar wani daga Imam Malik ta sha bamban da tawani, tawana ta sha bamban da tawani, misali wani yazo ya koya shekara 30 da suka wuce ya tafi, kaga tashi da girma, yanzu Imam Malik ya kara rage ta, sai a ce wani kuma yanzu yazo ya koye ta gashi tashi yar karama, to yadda abin ya faru kenan, to kamar irin su Yahaya ibn Yahaya al-Andalusi wanda ya ruwaito mana wannan muwadda dake hannun mu a nan Najeriya, to yana daga cikin daliban da suka koyi karatun muwadda a hannun Imam Malik a tsakiyar rayuwar Imam Malik, tun Imam Malik yana da rai Yahaya ya baro Madina ya dawo kasar su nan Maghrib, yazo ya karantar da babban dan shi Ubaidullahi, Ubaidullahi kuma shi ya ruwaito mana, dan hakan kana karantun muwadda, sai kaji ya ce haddathani an Malik, haddathani Yahaya an Malik, Yahaya ya karantar da ni hadisi daga Malik, to wane ne yake cewa haddathani din nan, shine dan gidan shi almajirin Imamu Malik ne, shi ya ruwaito mana daga wurin uban shi. To wannan muwadda sai ya zama lokacin da al-Imamu Abu Hanifa ya rasu, sai almajirin Abu Hanifa al-Imamu Muhammad sai dawo Madina, sai zo ya koye ta a wurin Imamu Malik a ƙarshen rayuwar Imamu Malik. Imamu Malik yana saura shekara 3 ko 4 da ya mutu, sai shi Muhammad ya zo ya koyi muwadda. Sai ya zama muwaddan a lokacin bata wuce girman sifatin salati din nan ba, ai rage ta daga yadda take a wurin mu kuma mu, domin mu wanda ya ruwaito mana tamu dake hannun mu ya taho tun Imam Malik na wajen shekaru 60 a duniya. To kun ga wannan shekaru da Imam Malik ya ƙara zabtar wasu abubuwa. To sai ya zama wannan muwaddan ta Muhammad yar karama ce haka, tana nan yanzu a hannun mutanen kasar India da Pakistan da Bangladesh. Su in ka cewa mutumin India ya dauko maka muwadda, sai ya dauko maka muwadda Muhammad. To sai ta shahara ma ita su can ba sa ce mata muwaddan Malik. In ka tafi ka ce a baka muwadda ta Imam Malik a India, sai su dauko maka irin wannan tamu. In ka ce a dauko maka muwadda ta Muhammad, sai su dauko maka wannan yar karamar. To riwayar Imam Malik riwaya ce daga Imam Malik, amma ƙarshen rayuwar shi bayan ya rairaye ta. Dama mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan muwaddan ce Albani zai mana hujja da ita a yanzu. Allah ya shiryar da mu. Kuma wannan muwaddan kamar yadda na fara gaya mana, je an samu wasu malamai cikin malamai da suka fita daga Jami'ar Salafiyya din nan, ainihin an samu sun yi mata ta'aliki, ya sa mata at-ta'aliqul mumajjad ala muwaddan Muhammad, ta'aliki mai girma abin yabawa akan muwaddar Muhammad. To wannan muwaddan gata shi take Albani zai hujja da ita, amma kafin mu je hujjan tukuna ga wata lamba da ya fitar a ƙasa, yake lamba ta biyu. Wa qad sarraha fihi bi mukhalafati imamihi, shi wannan almajiri Abu Muhammadu ya fito karara a cikin wannan muwadda ta shi, ya nuna ya saba wa limamin shi Abu Hanifa kenan, shi na hawi 20 mas'ala kusa imamu Abu Hanifa, ba Imamu Malik ba, Imamu Abu Hanifa a cikin tashin muwaddan da ya ruwaito, to yana kawo wasu matsaloli waɗanda yana fitowa karara. Muna karatun muwadda, kuna manta ne, muna karatun muwadda zaka ji haya ya ce wasu ila maliku, an tambayi Imamu Maliku, to an tambayi Imamu Maliku ya rubuta wannan, malam ya rubuta littafi sai zo yana karantar da ku littafin. To ana cikin karatu sai wani ya ce ala gafarta malam, to yanzu idan ne kaza fa sai malam ya ce kaza, to wannan magana akwai ta a cikin littafin? To sai shi almajirin sai ya jadiru sai ya kwafe ta a kasan wannan hadisin. Dan haka in ka gama karatun muwaddan sai ka ji ya ce wasu ila maliku, an tambayi Imamu Maliku, da za ka je ka dauki wata muwaddan daban, ba za ka ga wannan wasu ila malikun ba, don shi wannan ne ya rubuta. To da yazo a irin waɗannan, shi Muhammadu shi kuma akan wasu matsalolin in yazo zai rubuta nashi ta'alikin akan hadisan cikin muwaddan din, sai ya nuna ya fito karara ya saba wa Imamu Abi Hanifa tsohon malamin shi, amma a cikin littafin da ya ruwaito daga wurin sabon malamin shi. Kun fahimta ko? To shine ya fito karara ya nuna ya saba wa Imamu Abu Hanifa fi nahwi 20 mas'ala, a kusan matsaloli 20. Nushiru ila mawaqiniha, Albani yace zamu maka nuni zuwa ga waɗannan wurare, minha daga ciki mas'ala ta 42 da ta 43 da ta 44 da mas'ala ta 103 da mas'ala ta 120 da mas'ala ta 158 da mas'ala ta 169 da mas'ala ta 172 da mas'ala ta 173 da mas'ala ta 228 da mas'ala ta 230 da mas'ala ta 240 da mas'ala ta 244 da mas'ala ta 274 da mas'ala ta 275 da mas'ala ta 284 da mas'ala ta 314 da kuma mas'ala ta 331 da kuma mas'ala ta 338 da kuma mas'ala ta 355 da mas'ala ta 356 min at-ta'liq al-mumajjad. Yace ya kafo wannan ne daga ainihin ta'liqin da akwai muwaffa mai suna at-ta'liq al-mumajjad ala muwaffa Muhammad. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To waɗannan ainihin wuraren yana buga maka misali ne akan wuraren da al-Imamu Muhammad ya saba wa malamin shi Imamu Abu Hanifa dangane da wasu mas'aloli na fiqh a cikin muwaddan da ya ruwaito daga ainihin al-Imamu Malik, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Jama'a mun fahimci wannan ko? A cikin muwaddan ta ainihin al-Imamu Muhammad a shafi na 158 qala Muhammadun, ga abin da Muhammad yace, amma Abu Hanifa rahimahullah, shi dai malamin mu Abu Hanifa Allah ya ji kanshi, fa kana la yara fil istisqa'i salatu, shi baya ganin halaccin yin sallah a wajen roƙon ruwa. Matsala ta kama game da rashin ruwa, yace bai halatta aje ai wata sallah ba, babu wannan. Wa amma fi qaulina, amma mu almajiran shi abin da zamu ce, فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين لمن زي فتسيلين إيدي يهو متاني لمن تي ركع بيو ثم يدعو سأنن يأ الدعاء ويحول رداءه كما سيجوي عينهم ما يفنش إلى آخر يهزوا قرشان أنا يسابع ما لم يشكو بيسابع don karkai mamaki to duk waɗannan hadisai da ke cikin muwatta duk waɗannan hadisai da ke cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi yaya Abu Hanifa a zamanin shi ai ba a rubuta waɗannan littafan ba a zamanin Abu Hanifa ba a haifi Bukhari ba ma balle Bukhari ya yawo ya tattara waɗannan hadisan mun karanto ran nan aka ce da a ce Imam Abu Hanifa yayi tsawon rai yadda an tattara waɗannan hadisai da ya canza wasu matsaloli da yawa to ba a rubuta ba gashi babi ne guda cikin Bukhari kitabi ne guda a cikin Istisqa sallar roƙon ruwa gashi nan duk cikin littafan hadisi amma waɗannan hadisai ko kwaya ɗaya Imam Abu Hanifa bai san su ba balle ya hujja da su jama'a mun fahimci wannan da kyau to ashe almajirin shi daga baya tunda ya samu hadisan ya ki cewa ba zai aiki da su ba sai ce a mu za mu bada fatawa da su shi Abu Hanifa da aka yi mishi tambaya game da matsalar sallar roƙon ruwa sai ce idan aka samu matsalar fari ko ta matsalar rashin ruwa sai dai ai istighfari saboda Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Allah ya ce game da Annabi Nuhu ya ce ku roki gafara ubangijinku mai gafara ne yursilis samaa alaikum midrara Allah zai saki ruwan sama gare ku ruwa mai yawa to yace abinda Allah ya ce kenan istighfari amma wata sallah babu ita to haka Imam Abu Hanifa har ya kwanta rashin lafiyar mutuwa fa bai san hukuncin shafa akan hufi ba sai yana kwance ne sannan ya ji labarin hadisi sahihi cewa ana shafa akan hufi sai aka zo gaishe shi sai suka ga ya tashi zai sallah yana shafa akan hufi suka ce ala gafata malan kace kuma ba kyau yace ai san da nake ba kyau ban ji hadisi bane yanzu ko ran nan aka zo aka ga yan hadisi daga Annabi shine ko ga ina yi to yanzu sai kai kiyasin matsaloli da dama da aka samu hadisi a sheda a ce Imam Abu Hanifa ya samu waɗannan hadisi da tuni ya gyara akai to yanzu kai sai ka same su sai kace kuma ba za ka yi aiki da to dan Allah Imam Abu Hanifa ai ba ruwan shi da kai ra'ayinka kake bi ba ra'ayin shi ba shi ma ya ce inda hadisin ya zo da ya karba hadisi su suke bi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to tambihi dangane da sallar roƙon ruwa a takaitar takaitawa yana daga cikin sunnan aka samu ainihin rashin ruwa sai a ainihin tafi ba filin idi mutane suna saye da ainihin mayafai su je liman ya ainihin yi sallah in aka yi wannan sallah raka'a biyu kuma babu laifi dan an tafi da minbari domin wasu suna cewa wai zuwa da minbari bid'a ne a'a ya zo a cikin hadisi sahihi cikin sunan Abi Dawud za a je da minbari za a ainihin aje a filin idi liman ya hau ya ainihin yi huduba idan ya zo huduba din nan zai fuskanci ainihin mutane ne amma lokacin da zai yi addu'a game da Allah ya saukar da ruwa din nan to zai juya zai fuskanci alƙibla gabas kenan kuma zai daga hannayen shi sama yadda ainihin sai an yi kama a ga hammatar shi haka sa'annan hannayen nashi ba zai daga yadda ake addu'a yau da kullun cikin tafin shi ya kalli sama ba a cikin tafin shi zai kalli ƙasa ne haka amma sauran mamu su ba za su daga hannun su ya kai tudun haka ba za su daga hannun su ne ainihin gurgurdan yadda ainihin suka saba yin addu'a ta yau da kullun amma ya fuskanci sama din mun fahimci wannan da kyau ko ba za su daga can sama kamar yadda liman ya kai matuƙa ba sannan in liman ya gama wannan addu'a zai ainihin juya mayafin shi dama ta koma hagu hagu kuma ta koma dama amma mamu ba za su juya mayafin su ba za su bar mayafin su yadda yake wannan bayani na nan cikin littafin Tamamul Minna shafi na 264 zuwa 265 sai ka je ka duba mamu su ainihin za su tsaya ne ana addu'a suna yin wannan amin amin kuma za su daga hannun su gurgurdan iya kirjin su amma ba za su juya mayafin su ba hadisin da yazo akan juya mayafi din hadisi ne da'ifi hadisi ne akwai shuzuzi a cikin shi dan haka sai a tsaya akan abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama na juya mayafi din ga shi liman wannan hadisi hasan al-imamu ahmad ne ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-musnad daga abdullahi dan zaid al-ansari Allah ya shiryar da mu to haka kuma in an so za a iya yin ainihin addu'a a cikin huduba a ranar juma'a ana cikin huduba sai ainihin liman yayi addu'a ta roƙon ruwa a wannan halin to wannan ma ainihin yazo ainihin a cikin sunna amma fa bid'a ne liman ranar juma'a ya hau kan minbari kafin ya fara huduba ya ce to jama'a kun san dai babu ruwa ai fatiha da qul huwallahu ai fatiha da alam nashra Allah ya kawo ruwa to wannan kan bid'a ne ya kamata da kyau jama'a su fahimci wannan domin limamai suna neman su rinka yin wannan to wannan addini ne irin wanda aka gada iyaye da kakanni babu dalili kamar yadda ka san in an idar da sallah liman ya juyo yana cewa jama'a fatiha da qul huwallahu fatiha da falaki da nasi bid'a ne wannan to haka yake bid'a ne liman ya zo ranar juma'a ya hauka minbari to jama'a kun dai san alhaji wani ya rasu yalla bai wani ya rasu to ai mishi fatiha da alam nashra to wannan bid'a ne irin wancan addini ne da aka tuba aka bari jama'a sun fahimci wannan da kyau ko dan kada a maida ku yan gidan da
ya kamata jama'a da kyau su fahimci wannan, duk inda bid'a take bid'a ce fa, ko a gaban Ka'aba aka yi ta sunan ta bid'a fa, dan kar ka dauka cewa wai masallacin ya zama na ahlus sunna ya zama ma'sumi min albid'i, nan ma bid'a take son ta lallabo dan ta ga ta lalata wannan sunnan. To sai ku yi takatsantsan akan haka. Sai ga liman in yana son yi wannan addu'a ana cikin khutba sai yayi addu'a Allahumma askina, haka zai rinka nuna yatsan shi, ba addu'a zai daga hannu biyu ba haka. Dan haka wani sahabi da yaga wani liman ya daga hannun kuma a cikin hudubar yana addu'a, yace Allah ya gutsura waɗannan hannaye naka. Yace manzon Allah, in a cikin hudubar Juma'a zai addu'a shi, wa yatsa ɗaya yake daga hannu haka, yana Allahumma askina, to tsaya anan kana daga hannun haka kuma yanzu, to kaka wani addini da aiki ne malam. Bid'a dai ta yi rantsuwa sai ta batar da mutane. Allah ya shirya da mu. Saniyan, limami na biyu da za a buga maka misalin shi, wanda yake ya dauki fatawa ta zo a hadisi ya saba wa fatawan malamin shi, Isamu ibn Yusufa, shine Isamu dan Yusuf al-Balkhi, min ashabi al-Imam Muhammad, daga cikin almajiran Imam Muhammad. Wato shi wannan na biyun da muke karatu akan shi yanzu, almajirin Abu Hanifa ne. Gashi a ƙasa Al-Sheikh Al-Albani yace, zakarahu fihim Ibnu Abidin fil Hashiya. Ibnu Abidin ne ya faɗi wannan almajiri, yace yana daga cikin almajiran Abu Yusuf a cikin Hashiya ta Ibnu Abidin, mujalladin farko shafi na 74, wa fi Rasmil Mufti, haka kuma a cikin littafin Rasmil Mufti mujalladin farko shafi na 17. Wa auradahu al-Qurashi fil Jawahir al-Mudhiya fi tabaqat al-Hanafiyya, haka kuma wani babban malami al-Qurashi ya kawo wannan malami daga cikin almajiran Abu Yusufa, Abu Ayyub, daga cikin almajiran ainihin Muhammad, yace ainihin wato yana daga cikin su a cikin littafin shi mai wannan sunan Jawahir al-Mudhiya fi tabaqat al-Hanafiyya a cikin shafi na 347. Wa qala, sai yace, kana sahibu hadisin, shi wannan almajiri na ainihin wato Muhammad, mutum ne wanda yake mai hadisi, yana da aiki da hadisi, sabitan kuma mutumi ne tabbatacce a cikin hadisi, wa kana huwa wa akhuhu Ibrahimu shaykhai Balkh fi zamanihima, da shi wannan malami da dan uwan shi mai suna Ibrahim su ne manyan malamai na garin Balkh a zamanin su. To kuma almajirai ne ga almajirin Imam Abu Hanifa. To bari mu ji shi kuma inda ya saba wa limamin mazhabin su. To Al-Sheikh Al-Albani yace, wa hadha Isamu ibn Yusufa al-Balkhi min ashabil Imam Muhammad, ga Isamu dan Yusufa mutumin Balkh daga cikin almajiran Imam Muhammad, wa min al-mulazimin lil-Imam Abi Yusuf, kuma yana daga cikin waɗanda suka lazimci al-Imam Abu Yusuf, wato shi almajiri ne ga almajiran Imam Abu Hanifa dukan su biyu. Sai ya sake kawo wannan maganar kuma yace, ga tunan ka duba a cikin al-Fawaidul Bahiyya fi Tarajim al-Hanafiyya a cikin shafi na 116. Ka san manyan malamai sai bayan da suka yi tarihin malamai gaba ɗaya, sai kuma aka rinka bin mazhaba, ana tarihin su, aka rinka bin gari, ana tarihin su, aka rinka bin karni, ana tarihin su. A cikin Malikiya, kamar yadda ka ji wannan littafin, ana cewa fi Tarajim al-Hanafiyya, fi tabaqat al-Hanafiyya. Shafi'iyya su ma suna da nasu wanda Subkiyyi da sauran manyan malamai, Hanabila suna da nasu wanda Ibn Rajab al-Hanbali yayi, Malikiya mu ma muna da ainihin wanda aka samu Ibn Farhun al-Ya'muri yayi, ya sa mishi Ad-Dibajul Muzahhab fi ma'rifati ayanil madhhab, sa'annan na Ibn Farhun kenan. Sa'annan akwai littafin Shajaratun Nuri Zakiyya fi tabaqatil Malikiyya ta wani babban malami mutumin kasar Masar, Muhammad Makhluf. Duk malamai na Malikiyya sai ga ya kawo tarihin su, yace malaman Malikiyya waɗanda ke kasar Tunisia sai kawo su, malaman Malikiyya waɗanda ke Iraki sai kawo su, haka sannan aka zo ana kasa karni, malaman da suka rayu daga karni na kaza zuwa karni na kaza. Gashi nan Sakhawiyye Abdaul Lame fi ma'rifati ila ma'rifati qarni tasi, qarni na 9 na hijira, shi kuma yayi tarihin su wajen mujalladi 15. Al-Imam Shawkani kuma yayi wajen qarni na 10. To haka mu ma yanzu ake so mutane ku zage ku yi ilimi, duk malamai din nan da kake jin su kana kawo tarihin su, kuma har da malaman da ba kungiyar ka suke ba, haka ake yi. Ilimi ne, ana bayyanawa ne, sai ka ce malam wani sunan shi kaza, suna kaza kaza, ba kuma da son zuciya ba, komai zaka faɗa akan adalci ne. Kai dan izala ne ka zo kana rubutu, sai ka je ka zauna ka tambaye shi gaban shi, ala gafata malam, muna son mu rubutu ne game da littafi na tarihin malaman wannan zamanin waɗanda suke Najeriya, don haka muna son mu ji cikakken tarihin ka da ainihin iyayenka da kakanninka da malamanka da abubuwa makamantan haka, za mu rubuta a kai. Sai zauna yana gaya maka abubuwan da baka fahimta ba, sai ka tsaya sai ka ainihin bincike shi, sai ka zo sai ka ainihin rubuta a kai, sai kai tarihi, sai kaga cewa ka hada babban littafi akan haka. Aiki ne wanda yake lallai mutane su tashi su yi. in ba haka ba sai a zo nan gaba sai a ce wani sai a ce to wannan malami ne fa san shi ba kaza 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 abubuwa ne na ilimi dole sai an ba su mutuncin su sannan za su yi daraja Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa kana yufti bi khilafi qawli al-imam abi muhammad kaseeran shi isamu dan yusufa din nan so da dama yana bada fatawa sabanin maganar imamu abu hanifa tare da cewa imamu abu hanifa malamin malaman shi ne ko ba ma malaman shi ba amma in ya tashi sai ba da fatawa sai aga ta saba wa ta abu hanifa so da dama li'annahu lam ya'lam ad-dalila domin bai san dalilin abu hanifa ba abu hanifa kuma yace in baka san dalilin shi ba haramun ne ka bada fatawa da maganar shi wa kana yadhharu lahu dalilun ghayruhu domin yana samun wani dalili ne daban banda maganar imamu abu hanifa fayufti bihi sai bada fatawa da wannan magana wadda tazo da dalili sai ki bada fatawa da maganar da tazo daga abu hanifa wannan magana yace ka duba littafin al-bahrur ra'iq a mujalladi na 6 shafi na 93 da littafin rasmul mufti na ainihin ibnu abidin mujalladin farko shafi na 28 a sama mallan ya ci gaba da cewa walidhalika saboda haka kana yarfa'u yadayhi inda ruku'i war raf'i minhu shi wannan malami isamu dan yusufa ya kasance in yana sallah in ya zo ruku'u yana daga hannun shi in ya ainihin dago daga ruku'u ma yana daga hannun shi domin shi abu hanifa dama da abu hanifa da malik da imamu da malikiya ku duba abu hanifa da malikiya sun ce kada a daga hannu a sallah a ko ina sai a na farko din nan in aka daga Allahu akbar to kada a sake daga hannu ainihin a sallah har zuwa karshe imamu abu hanifa da malikiya domin imamu malik bai yadda da wannan ba imamu malik a cikin muwatta ya ruwaito za a daga hannaye ainihin a wurare hudu da wurin kabbara harama da ruku'u da dagowa daga ruku'u da kuma an tashi tahiya ya ruwaito wannan al-hafiz al-iraqi kuma a cikin littafin shi tarhu at-tafrid yace kuma imamu malik ya bada fatawa akan za a iya daga hannu a ko ina a sallah wajen sujuda wajen dagowa daga sujuda da ko ina wannan magana zamu zo mu karanta ta anan gaba insha Allah to kaga malikiya ne suka ce kada a daga hannu din ainihin wato sai so daya to haka imamu abu hanifa to sai wannan malami sai ga ya samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama dan haka sai zo yana aiki da shi tashi a kasa malami yace ka duba littafin al-fawaid din can fawaidul bahiyya shafi na 116 thumma allaka alaihi bi qawlihi sai shi wannan malami mai littafin ainihin fawaid fawaidul bahiyya din nan sai yayi sharhi wa kad ajada albani yace kuma wannan malami ya kyautata wajen sharhin da yayi sharhi mai dadi sai shi malamin yace qultu ni mai littafin al-fawaidul bahiyya sai nace ya alamu minhu butlana riwayati makhulin an abi hanifa to daga nan ne za a san cewa riwayar da makhul yayo daga abu hanifa cewa anna man rafa'a yadayhi fi salati wanda di ya daga hannun shi a sallah fasadat salatuhu sallar shi ainihin ta baci an ruwaito wannan aka ce hadisi ne abu hanifa makhul ya ruwaito daga abu hanifa kuma da nashi isnadin zuwa ga annabi wanda di ya daga hannun shi a sallar shi ta baci yace to daga nan zaka gane wannan hadisi batacce ne domin da hadisin ya inganta to kaga da wannan almajiri ya ji labarin wannan hadisi ta hanyar waɗannan almajirai na Abu Hanifa waɗanda suka malaman shi ne Allah ya tarra biha amiru katib al-ittiqani kama marra fi tarjamatihi yace wanda wannan hadisin an samu wani malami mai suna amiru katib al-ittiqani ya rudu da wannan hadisin cewa ai gashi an ruwaito daga Abu Hanifa cewa duk wanda ya daga hannu a sallar shi ta baci to dan haka sai yace to ba za a daga ba kenan to malamin yace tarihin shi ya gabata a cikin wannan littafin kenan sai yace fa inna isama ibn yusufa domin isama dan yusuf kana min mulazimi abi yusuf ya kasance daga cikin mutanen da suka lazimci ainihin almajirin abu hanifa mai suna abu yusuf wa kana yarfa'u shi kuma isama din ya kasance yana daga hannayen shi falau kana litilkar riwayatu asl da a ce wannan riwaya tana da asali la alima biha abu yusuf wa isama da abu yusuf da shi da isama da sun santa kala malamin ya ci gaba da cewa wa ya'lam to dan haka wannan kalmar tun farko sai a karanta ta wa yu'lamu aidan kuma har wayo a san annal hanafi mutumin da ke bin mazhabar hanafiya law taraka fi mas'alatin mazhab imamihi da akan wata mas'ala zai bar mazhabar limamin shi li quwwati dalilin khilafuhu saboda ya samu wani dalili mai karfi da yafi dalilin limamin shi karfi la yakhruju bihi ar-raqabati at-taqlid to wannan bai fitar da shi daga ainihin taqalidanci ba wato kai ba hanafi sai ka samu hadisi ya inganta sai ka dauke shi kai aiki da shi to baka fita daga hanafiya ba kana nan a cikin hanafiyarka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko bal huwa ainu taqalid, yace wannan ma shine asalin taqalidanci. Fi surati tarki taqalid, akuma surar barin taqalidanci, wato asalin taqalidanci ga waɗannan manyan malamai shine kai musu biyayya duk sa'an da kaga wani hadisi yazo daga annabi sai ka daina bin maganar su, sai ka bi wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama, to shine ka ne musu asalin biyayya kenan. Tunda dama sun ce ka bi su matukar an samu hadisi, to ka daina bin su, ka dawo ka bi hadisi, sai kai aiki da wannan magana, kaga kai ne asalin mai bin su kenan. Sai malam yake cewa ala tara anna Isam ibn Yusuf, kai baka ga Isam dan Yusuf ba, taraka mazhaba imamihi, ya bar mazhabin limamin shi fi adamin rafi'i, wajen cewa kada a daga hannu. Imam Abu Hanifa yace kada a daga hannu, sai shi Isam ya bar wannan magana. Wa ma azalika, amma tare da haka, fa huwa ma'adudun fil hanafiya, yana nan in an tashi za a kirga shi a ce shi ma yana daga cikin mutanen da ke bin mazhabin hanafiya. Dama mun fahimci wannan da kyau ko? A nan abin da nake so in jawo hankalinmu, yanzu kamar masallatai irin namu da muke bin waɗannan sunnoni, ko kun san cewa da yawanci kungiyar izala ta ce wai mu ma ba 'yan kungiya bane, ba ma 'yan izala bane gaba ɗaya, ma ko takardar taimakon nan ma ta sati ta gajiyayyu, mu ba a aiko mana ma, mu ma mu taimaka a gajiyayyu, saboda kaɗai wai muna bin sunna, to wai tunda dai kai kana bin wannan sunna, to shi kenan wai ka fita daga cikin layin su kenan. To kaga wannan rashin fahimtar manufar izala ne, amma wanda duk ya fahimci tsantsar manufar izala, to duk inda ya ga bid'a sai ya kauce mata, duk inda ya ga sunna sai ya aiki da ita, to wannan shine asalin dan izala. Amma ba dan izala bane duk wanda zai ga sunna ya ki aiki da ita kuma ya ki kauce wa bid'a, wannan dan dariqa ne amma a cikin rigar izala. Sai ku yi hankali da shi, an gulice da kan zabo, diddiga kaya ce tafi kaya zafi, dan kaya in ta makale maka sai ka sa hannu da rago ta sai ka zare ta, amma diddiga kaya ciki za ta shige, ko ka sa fil sai dai ta kara tura ta, to diddiga kaya kenan, tafi kaya zafi, sai kai hankali da shi, in ba haka ba zai kai ka baro ka. Allah ya shiryar da mu. To shine sai malam yace kala, sai shi wannan malami sai yace wa ilallahi almustaka, ga Allah muke kai kukan mu, min jahalati zamanina, saboda jahilcin wannan zamani namu. Wannan magana da malamin yake fadi shi mai littafin wancan aljawahir din can, wato yana mai littafin alfawaid yau kamar shekarar 200 da wani abu da rasuwa, sai yace ga Allah muke kai kukan mu saboda jahilci ya lullube wannan zamanin namu. Haythu yata'anuna ala man taraka taqalida imamihi fi mas'alatin wahida liquwwati daliliha, a yayin da a wannan zamani namu sai kaga mutane suna sukar wanda ya bar maganar wani limami nashi game da mas'ala kwaya daya, saboda kawai ya samu akwai dalili mai karfi daga Allah ko daga annabi, sai ya bar maganar liman, shikenan sai ga mutane na sukar shi. Wa yukhrijunahu an jama'ati muqallidihi, sai su fitar da shi daga cikin jama'ar masu bin liman, sai a ce ai shi wannan ba mabiyin malikiya bane, wannan ba fadan kungiya bane, wannan fa ba kaza bane, saboda ya ce kaza. Kuma wallahi duk inda kake ganin za a kafa maka hujja da wata magana a ce saboda ta yi zafi haka, dan haka aka fitar da wani daga cikin tawagar masu bin mazhabi ko kungiya, a cikin kungiyar sai kaga wani malami yana nan sun yarda da shi kuma ya faɗi wannan magana wanda ta fi haka nauyi, amma an yarda da shi kuma, ashe daga sannan zaka fahimci cewa abin makirci ne. Wato malamai suna da wata bakar hasada, duk sa'an da suke tafiya da malanta su sai wani ya taho zai karantar da malanta irin tasu, sai suka ganshi da haske da fawa, to sai su yi mishi sharri cewa to ku yi hankali da shi, ba tafiyan mu daya ba, don ba zai yi su soki asalin abin ba, sai su kokarin nuna mutane ba fa irin mu daya ba fa, yana da wata manufa fa, akwai manufa, ku yi hankali. To haka fa mutanen Makka suka rinka waɗannan shugabannin maguza na Makka, suka ce in haza illa shay'un yurad, wata manufa ce fa, ku ba ku fahimta ba, yara ne ku, mu tsofaffin zabbi din nan mu ne muka fahimta, ba a watsa mana tsakuwa a kama mu, sai dai ainihin hatsi. Ka gani wai suna kokarin fahimtar da su cewa ba ku gane inda aka dosa bane, wallahi babu wata manufa sai abin da ka ji fatar baki yana fadi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To shine malam yace wala ajaba minhum, babu lafi, babu mamaki dan ma sun yi haka. Fa innahum min al-awam, saboda daga cikin jahilai ne ake samun waɗannan suke fadin irin haka. Innamal ujub, abin mamaki shine mimman ya tashabbahu bil ulama'i, da mutumin da ya shiga riga ta malamai, wayamshi mashiyahum, kuma yana tafiya irin tafiyar su, kal an'ani, amma kuma gashi kamar dabba, ya kasa fahimtar wannan matsala. Dan jahili ya ki bin ka sallah ko ai ba za ka yi mamaki ba, amma waɗannan malamai ne suke haka, kuma to su ne abin mamakin ai ko? Dama jahili shi in bai jahilci ba, ai bai cika taken gidansu ba. Allah ya shiryar da mu. To gashi shine sai mu koma sama, sai malam yace shi wannan malami ya kasance yana daga hannun shi a sallah, kama huwa fi sunnatil mutawatira, kamar yadda yazo a cikin sunnah annabi wanda tazo birjik anhu sallallahu alaihi wasallama, daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Falam yamna'ahu min al-amali biha anna a'immatahu thalatha qalu bi khilafiha, kasancewa an samu limaman shi guda uku da Abu Yusufa da Abu Hanifa da Abu Yusuf da ainihin wato Muhammad, kasancewa sun faɗi fatawa sabanin haka, su ba sa daga hannu a sallah, to bai hana shi shi ya aiki da wannan sunna ba. Wa zalika ma yajibu an yakuna alaihi kulli muslimin, wannan shine abin da ya kamata kowanne musulmi ya zama, wato ko limaman ka sun tafi akan kaza, kai kuma in ka zo ka samu sunna sai ka bi, bi shahadatil a'immatil arba'a, wannan kuma sheda ta malamai guda hudu na fiqh din nan ta tabbatar da haka, wa ghairihim, da ainihin wadansun su kamata kaddama kamar yadda bayani ya gabata. Kamar misali yanzu mutane da ke cikin ainihin izala, waɗanda jahilci ya musu katutu daga cikin su, da kuma waɗanda san zuciya ya musu katutu daga cikin malamai, da yawanci sai kaga ba sa ainihin runguma hannu a sallah an sun tashi, in ka taba sai ce ai har Malam Abubakar Gumi ya mutu baya runguma hannu a sallah, yana sakin hannu a sallah, to wannan shine asalin bata kenan, duk wanda ya haka ya bata. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a'a? Malam sai kace Allah ya gafarta mishi wannan matsala da malam ya fada kuskure ya fada, a to ai malam yana cewa nailul awtar, a to ai nailul awtar din malam bai kulle shi a kwankwasa ya tafi kabari ba, ai akwai nailul awtar yanzu a duniya, a karanta nailul awtar tun daga farko har karshe. Na rantse da Allah, billahi allazi la ilaha illa huwa, babu hadisi a cikin nailul awtar cewa a saki hannu, amma akwai zantittikan malamai, wana yace wana yace, Abu Zubair yace, Ahmad yace, to wannan hadisi ne ba hadisi bane? Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? To shikenan sai ku ce Allah ya ji kan malam, amma ku da kun tashi sallah dab sai ku makala hannun ku a kirji, me yasa kuke haka bayan malam ya mutu baya yi? Sai ku ce saboda annabi ya mutu yana yi. Wa kafa bi hadha hujja wa burhana, wannan ya isa dalili, malam ba sai a ce Allah ya ji kan shi? Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To amma an kuka ce a'a, to yanzu mu yaya zamu haka, zamu fahimci abinda zamu iya fahimta abinda bai fahimta ba, baiwa ce ta ilimi ta Allah, ina ga muku wannan karara dan da ka faɗi wannan sai a ce ayya ma ce yafi malam ilimi, ku sai ku zama kamar timakai ba ku iya fahimtar magana. Jama'a shi yanzu Malam Abubakar Gumi akwai abinda ya fahimta wanda malaman da suka gabace shi ba su fahimta ba, ya zo ya rubuta a cikin tafsirin shi na Raddul Azhan, yayi fassara wata aya wadda fahimta shi ce, amma malamai suka duba suka karbi wannan fatawa, kuma dukkan malaman tafsiri da suka gabace shi tun daga kan Ibn Jarir al-Tabari wanda shine shugaban malaman tafsirin Ahlus Sunna gaba daya, to Malam Abubakar Gumi ya saba musu gaba daya har zuwa kan Jalalainin da malam yake kofowa daga gare shi wannan lokacin. Malam ya saba dangane da wannan aya ta zo cikin ainihin suratul nuri, cikin suratul nuri wadda take cewa ainihin wato abin nan, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa, haqiqa mun halicci hanyoyi guda bakwai sama da ku, duk malaman tafsirin suka zo sai su ce wasu hanyoyi ne a sama, sama ta daya, sama ta biyu, sama ta uku, sama ta hudu, kowace sama akwai ainihin hanya a cikin ta. Sai malam ya ce a'a, ba haka aya take nufi ba, kuskure ne wannan fassarar. Yace kun manta Allah yana magana akan halittar mutum ne sai zo ya kawo wannan magana cikin surati tabaraka ko cikin suratul nuri, sai ya ce ai Allah yana magana halittar mutum ne tunda yace walaqad khalaqana fawqakum, ba fawqakum sama da kanku ba, a'a sama da gangar jikinku, dan haka in ka raba jikin mutum biyu daga tsakiyar kwankwasan shi zuwa ƙasa to ƙasa kenan, daga kuma tsakiyar kwankwasan shi zuwa ka to sama kenan, yace to daga kwankwasan shi zuwa sama akwai sab'a tara'iqa, akwai hanyoyi guda bakwai, su ne kunne, hanci, baki, mama, dubra, azzakari, in ka lissafa zaka ga guda bakwai. Wannan kunne da kake ganin shi guda biyu ɗaya ne, wannan hanci da kake ganin shi ɗaya ne, in ka bincika su sai kaga cewa hanyoyi sun haɗe, yace wannan ita ce fassara daidai ta wannan ayar. Wannan fassarar fa babu malamin da aka samu yayi ta, balle a ce malam ya kwafo daga nan ne, duk su gaba ɗaya ga fassarar da suka tafi, shi kuma yace kuskure ce ka wannan, kuma aka karba har aka bashi tukuici da kyautar Fahad, kyautar Sarki Faisal, to yanzu shi sai a ce to yanzu duk malam ya fi malaman da suka wuce ilimi, a'a wata baiwa ce Allah ya mishi, haka za a ce ilimi dukiyar Allah ce, in Allah ya ga dama sai ka mutu da yunwa, sai a ci bashin likafaninka, sai ɗanka ya zama har kamfani zai yi na buga atamfa da likafani saboda kuɗi, to ya aka yi? Sai a ce kai ƙarya ne haka, ba za ta yiwu ba, uban shi ya mutu da bashin likafani, shi kuma yanzu har textile yake da ita kamfanin buga likafani, baiwa ce ta Allah. Shi yasa kar ku ji dadance, Allah zai iya wadata wani da fahimtar da wani zai kasa yinta, sai malami ya zo ya ruwaito hadisi sai kasa fahimtar shi, sai ya zama wanda yake gayawa sai fahimci hadisin fiye da shi. Gashi annabi ya ce ballighu anni, ku isar, yace Allah ya ji kan mutumin da ya ji daga wurina, ya isar rahimallahum ra'an sami'a maqalati fa au'aha wa addaha kama sami'aha rubba muballighin aw amin sami'in, annabi ya ce Allah ya ji kan mutumin da ya ji magana ta, ya kiyaye ta da kyau, ya kaita kamar yadda ya ji ta, dan so da dama sai a samu mutum ya rike ilimi amma ya kaiwa waɗanda za su fi shi fahimta da aiki. Sai ka karantar da mutum amma wallahi sai zo kuma ya fahimci karatun fiye da kai. Kwakwalwa din nan da ka gani kamar computer ce, yanzu wannan computer da Bature yayi, kai in ka koyi sarrafa ta sai ka iya abin da yake shi wanda ya computer ma bai gano a jiki ba. Haka computer take, tunda kwakwalwa ce ita ma, to haka wannan kwakwalwar ta dan adam take. Sai ka haifi da sai zo ya maka tambihi. Al-Sheikh Al-Albani baban shi malami ne, baban shi malami ne amma muqallidi ne ga mazhabin Hanafiya. Sai in Albani ya ne wa uban nasiha, sai daga karshe dabda uban zai mutu, wata ran sai uban ya kira shi yace kaga kuma Muhammad, ko da yake mun sha gwagwarmaya da kai akan matsaloli kaza, amma fa akwai matsaloli da dama waɗanda yake ban gane su ba sai da kai min fadakarwa akai. Daga ciki yace kaga zuwa da nake da kai da kabarin Ibn Arabi ina ziyara din nan, wallahi ban san cewa ba addinin musulunci bane sai da na haife ka kazo kai min tambihi. Tun kafin shi Alhaji Nuhu, baban Albani kenan sunan shi kenan, kafin ya haife Albani yana zuwa ziyara kabarin Ibn Arabi, ba Ibn Arabi ba Maliki ba, Ibn Arabi wancan ta kadari, to yana zuwa ziyara. Amma sai lokacin da ya haife Albani yana daukan shi suna tafiya tare, yace amma bai fahimci ba addini bane sai daga baya da Albani yazo ya karatu, ya zauna ya nuna uban nasihohi daya bayan daya, sannan uban yazo ya gane cewa ba daidai bane, yace kaga Allah ya saka maka da alheri, sai da na haife ka nazo na fahimci wannan abu ba daidai bane. Wannan magana tana nan a cikin littafin Ulama'un Araftuhum, malaman da na san su. Wani malami ne yanzu yana nan da ranshi yana rubuta tarihin manyan malamai waɗanda ke rayuwa a wannan zamanin. Muna nan muna shirye tarihin Malam Abubakar, kuma za mu aika mishi da shi, sai kaga ya fito a cikin wani mujalladi insha Allah. Malaman da suke rayuwa a wannan zamanin yake tarihin su, irin su Albani, irin su Jazairi mai Minhajul Muslim, irin su Bin Baz, irin su Qardawi, da malaman da yake rayuwa a wannan zamanin. To shine mu ga cewa mu ma kada abanmu a baya, za mu aika da na malam insha Allah. Wa khulasatul qawli, to malam Albani yace a takaitan takaitawa, to gashi kuma a takaitan takaitawa mu kuma lokaci ya takaita mana, don haka sai mu takaita anan insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.